tiennent de me brancher, animé que par les deux roues. Bébé cœur, c'est grâce à toi que je viens de vous. Je peux pas me séparer du toi, elle pense à tout. Oh, bébé, oh, qui était belle. Pourtant, j'ai désiré un amour, le plus nouvelle. Prends-moi ton nom, c'est celui de mon futur label. La réponse est célèbre.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Alhamis 25 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafata su, ga kanin labarai.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Tedros Ghebreyesus a jiya Laraba ya faɗi cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ka iya kai miliyan 10 a mako mai zuwa. Wani rahoton asusun bada lamani na duniya na IMF ya ce tattalin arzikin duniya zai fuskanci koma baya da kashi 4.9 cikin 100, abu mafi muni da aka taɓa gani tun bayan yakin duniya na biyu. Haka zalika wani rahoto na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce duk da manyan nasarorin da aka samu akan ƴan kungiyar ta'addanci, har yanzu an gaza magance bazuwarsa a faɗin duniya.
Kanin labarai kenan. A cikin shirinmu na yau za ku ji cewa babban haftar rundunar tsaron Najeriya ya gana da baki ɗayan haftoshi da shugabannin kafofin tsaron ƙasar akan matsalar tsaro da ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar. Sannan za ku ji cewa rundunar tsaro da ba da kariya ga al'umma ta ƙasa, wato civil defense a jihar Nasarawa, ta ce ta tafke mutumin nan da ake zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni 3 fyaɗe. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafe da shirin domin iyali. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Tedros Ghebreyesus a jiya Laraba ya faɗi cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ka iya kai miliyan 10 a mako mai zuwa, ƙari mai yawan gaske daga miliyan 9,300 da aka sanar ya zuwa yanzu. Yankin Amurka na Latin ya zamo sabon yankin da annobar sabuwar cutar ta coronavirus ta fi kamari, inda adadin mace-macen da aka samu ya zarta 100,000. Ko da yake Amurka na ci gaba da kasancewa a gaba a adadin masu cutar a duniya, inda aka samu fiye da mutum miliyan 2,300 da suka kamu da cutar, kashi ɗaya cikin hudu na adadin da ake da shi a faɗin duniya, a cewar kididdigar jami'ar Johns Hopkins. Har ila yau kuma Amurka ce kan gaba a mace-macen da aka samu, inda sama da mutum 121,000 suka mutu a ƙasar. Tattalin arzikin duniya zai fuskanci koma baya da kashi 4.9 cikin 100, abu mafi muni da aka taɓa gani tun bayan yakin duniya na biyu. Asusun bada lamani na duniya da ake kira IMF a takaice ne yayi wannan hasashen a jiya Laraba a rahoton da ya fidda game da tattalin arzikin duniya. A sabon bayanai game da rahoton wanda ake kira WEO a takaice da aka fidda a watan Afrilu, asusun na IMF ya rage hasashen haɓakar tattalin arzikin duniya da ya yi sakamakon ɓarnar da annobar cutar coronavirus ta janyo a kan tattalin arziki. A karan farko asusun na IMF ya yi hasashen cewa duka ɓangarori za su fuskanci koma bayan tattalin arziki a shekarar nan ta 2020. Rahoton ya kuma yi hasashen cewa kudin kayayyakin da ake sarrafawa a duk shekara a Amurka zai ragu da kashi 8 a cikin 100 fiye da hasashen da ya yi a watan Afrilu na kashi 5.9 cikin 100. Ga kasashen Turai kuma da ke amfani da kudin euro, rahoton ya ce za su fuskanci koma baya da kashi 10.7 a cikin 100 ta bangaren kudin kayayyakin da suke sarrafawa a duk shekara. Rasha da Saudiya, manyan kasashe biyu da suka fi sarrafa mai a duniya, su ma za su fuskanci koma baya, inda Rasha za ta samu kashi 6.6, Saudiya kuma 6.8 cikin 100, a cewar rahoton na IMF. Duk da manyan nasarorin da aka samu akan ƴan kungiyar ta'addanci kamar na IS da Al-Qaeda, har yanzu an gaza magance bazuwarsu a faɗin duniya. Ɗaya daga cikin abin damuwar da aka gano kenan a sabon rahoton na gwamnatin Amurka game da ta'addanci. binciken da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi akan ta'addanci wanda aka fidda a jiya Laraba ya yaba da manyan nasarorin da aka samu a kokarin da Amurka ke yi na magance ta'addanci duba da nasarar da aka samu wajen murkushe daular ƴan kungiyar IS a Iraq da Syria da kisan tsohon shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kisan Hamza bin Laden dan Osama bin Laden wanda ya kirkiro kungiyar Al-Qaeda sai dai har yanzu rahoton ya gano cewa duka waɗannan nasarorin ba su isa ba rahoton ya ce duk da nasarorin da aka samu har yanzu ana ci gaba da fuskantar mummunar barazanar ƴan ta'adda
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan babban hafsar rundunar tsaron Najeriya ya gana da baki ɗayan hafsoshi da shugabannin kafofin tsaron ƙasar akan matsalar tsaro da ke ci gaba da tabarbarewa a arewacin Najeriya wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya hada mana rahoton
Navy Commander Abdusalam Sani na hedkwatar tsaron Najeriya ya min kalin haske akan makasudin wannan taro na manyan hafsoshin sojojin Najeriya.
Wannan taro da aka yi na Majalisar Tsaro ta Ƙasa karkashin babban hafsan sojojin Najeriya wato General Abayomi Gabriel Olunisaki an yi shi ne domin samar da wata sabon mafita ta wajen harkan tsaro ta Najeriya. Kuma wannan abu insha Allah za a cimma burin sa nan ba da dadewa ba. Musamman abin da ya shafi harkan tsaro a wato arewa maso yamma wato northwest musamman garin Katsina da Zamfara ana kokarin ganin cewa an cimma wannan guri nan ba da jimawa ba kadan
sa'o'i kadan da kammala wannan taro ne kuma rundunar sojojin Najeriya ta bada sanarwar tura karin jiragen yaki a jihohin Katsina da Zamfara tare da kaddamar da wani sabon farmaki mai take operation wutar daji kari akan farmakin nan mai take operation hadarin daji to amma duk da wannan hobbasa na sojojin Najeriya mutanen jihar Zamfara na cewar aika-aikar ƴan bindiga dadi a jihar tasu abin sai abin da yayi gaba Ibrahim Janyau dake jagorantar wata kungiyar samar da zaman lafiya a jihar ya ce a halin yanzu ƴan bindiga dadi har ma sun fara sanya haraji ga wasu daga cikin mutanen ƙauyuka a jihar.
San wannan lamari na ƴan bindiga a yankin arewacin mu gaskiya ya yi tsamari sosai yanzu halin da ake ciki. A bisa kwanakin baya da muka yi magana cewa sojoji suna kai musu farmaki gaskiya al'amarin kamar an tuno su. Don kwanan baya abun sai daga yamma zuwa dare har safe ne suke. To yanzu abun ya kai ga safe ma su shigo da yamma su shigo da daddare su shigo. Baya haka nan sai in kun yarda da abinda suka kawo muku tsari na yadda za a ku ziyarci gonakin ku sun samu su jangali ana cewa kowa sai ya hada wani abu an ba waɗannan ƴan bindiga sannan mutane za su ci gaba da zuwa gonakin su ko kuma su yi wasu al'amuran yau da kullum kasuwanni sun bacci yanzu haka ina ne tabbatar ma akwai mutanen yankin sabon birnin Gubir garin su garin Idi su Garbadawa su unguwar idi da wasu ƙauyuka da azzagaye da susu bagare da na hwaɗo cikin shinkafi local government gaba ɗaya al'amarin ya ɓaci ba cewa komi
to komai gwamnatin jihar Zamfara za ta ce akan haka Zailani Baffa mataimaki na musamman ne ga gwamnatin jihar Zamfara
muna sanar da shi saboda ko kwanan baya ka sani cewa kofin yaɗa labarai sun faɗi duk abubuwa a cikin jihar Zamfara kamar yadda ya kamari a jihar Katsina da sauransu so abu ne wanda yake ba wai abu ne da ya shafi Zamfara kaɗai ba abu ne wanda ya shafi har da makwabtanmu Katsina ya shafi Sokoto ya shafi Kebbi ya shafi Kaduna kuma abu ne wanda yake kasan shi ya sa ma har shugaban ƙasa ya sa kai nan shi wannan safari na yakin yaki da ƴan ta'adda din nan daga jihar Katsina wanda zai shafi dukkan jihohin arewa maso yamma kuma ya kasance wato har suka fara wannan operation to kaga wannan farmakin zai iya baza su wanda suke wani jiha su ma shigo cikin Zamfara
akwai kwalfin da ake cewa waɗannan ƴan bindiga dadi har sun fara sanya ma wasu daga cikin mutanen jihar Zamfara haraji dole sai sun biya kafin su bari su yi noma ko kuma su zauna lafiya kuna sanar da wannan al'amarin
to gaskiya abin da zan gaya maka iya sani na ni ma a cikin kafafun yaɗa labarai nake jin wannan korafi din abu ne wanda yake shi mai girma gwamnati abin da zai a gwamnatanci a matsayin sa na executive da ban yake abin da kuma su jami'an tsaro za su yi da ban yake duk
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Hassan mai na kaina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya
Asara ko rashin da kasar Jamus za ta yi zai zama riba ga kasar Poland makasudin sakon shugaban Amurka Donald Trump kenan a jiya Laraba a lokacin da yake bayani a gefen shugaban Poland Andrzej Duda yayin da ya tattauna akan tura dubban sojojin Amurka wasu kasashen turai Ta yiwu Amurka za ta kwashe wasu jami'an sojojinta daga Jamus ta kai su Poland abinda Trump ya tabbatar kenan a lokacin da yake amsa tambayar wani dan jarida a wani taron manema labaran hadin gwiwa da aka yi a fadar White House Za mu fara rage sojojin mu a Jamus a cewar Trump Gwamnatinsa na shirin rage dakarun da aka girke a Jamus na dindindin daga 34,500 zuwa 25,000 a kuma maido da wasu gida wasu kuma a tura su wasu wuraren duk dan aladaptar da Angela Merkel saboda kin biyan abin da shugaban na Amurka yake kallo a matsayin haƙƙin Jamus na yarjejeniyar kungiyar NATO Da taimakon Amurka a makon da ya gabata, kungiyoyin Kurdawa na Siriya suka sanar da daukar matakin farko a kokarin tafiyar da harkokin arewa maso gabashin Siriya. Tun daga shekarar 2012, yankin da galibin sa Kurdawa ne ke karkashin ikon ƴan kungiyar YPG da bangaranta a fagen siyasa wato jam'iyyar PYD. YPG su ne suka fi yawa a rundunar dakarun SDF da Amurka ke marawa baya. Dakarun SDF sun kasance kawaye da Amurka a yakin da suke yi da mayakan IS a Siriya. Bayan waɗannan kungiyoyin, kungiyar Kurdawa ta ENKS da ke Siriya ita ma wata kungiya ce da ta kunshi jam'iyyun siyasa da yawa. Kungiyar ta ENKS ta nuna rashin amincewarta da kungiyar PYD da kuma gwamnatinta a arewa maso gabashin Siriya. Jami'an Amurka na fatan bangarorin biyu za su kawar da bambance-bambancen su, su mai da hankali akan inganta shugabancin yankin a kasar da yaki ya daidaita.
Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dindindin tsaro da bada kariya ga al'umma ta ƙasa wato civil defense a jihar Nasarawa ta ce ta tace mutumin nan da ake zargi da yi wa wata jinjira yar watanni uku fyaɗe a garin Adoji da ke jihar Nasarawa. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana da rahoton.
Rundunar tsaro da bada kariya wa al'umma ta ƙasa wato civil defense a jihar Nasarawa ta ce ta tace Ahmadu Yaro da take zargi da yi wa wata jinjira yar watanni uku fyaɗe. Rundunar ta ce wanda take zargin Ahmadu Yaro mai shekaru 27 ya amsa laifinsa na yin fyaɗe wa jinjirar yar watanni uku da haihuwa a garin Adoji da ke kudancin karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Komandan rundunar civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Dafari ya ce wannan shine karo na hudu da wanda ake zargin ya yi wa kananan yara fyaɗe.
Bayan abun ya auku ranar 27 ga watan Mai na wannan shekara misalin wata da yake nan da ya wuce. Ba mu samu labari ba sai satin da ya wuce nan. To daga nan sai muka je muka samu iyayen Adoki sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne cewa lallai an lalata musu yarinya. Shekaran jiya da karfe 2:40 da bakwai na dare sai muka kama shi kusa da akwanga to kuma da muka fara binciken sa sai tabbatar mana da haka ne a binciken mu wannan shine lalata na hudu wanda yayi to yanzu mun kama shi kuma har mun kai shi kotu yau
uban jinjirar Ali Hajimu yayi karin haske
ya tunda da kai kamar kanin kan jiyon ku ne da daga wannan lokacin da wani yarinya ta farka baki ta gaba daga yarinyar da ba aka ba zaman mai yarinya to an da makaranta ta ga daga kan yarinya a cikin wani kango kuma sai ga yarin ya rage Allah kuma ta rayuwa ni ya zaba cikin ka duka mun cika sai kawo ka asibitin ma nan daga tsuwa fiya ba da kai ta fashali a lafiya Ayawai kerana berubahnya kritikai aikin apa kerbau kerbau tu mereka tu ketua sejak ketika kepada mata aik.
Shugaban kungjar enjeri dah macam Shenjahar Nasarawa Hajiz Umar Aliyu. Tetapi tuh loko cinta suka sama labaran pekan suka cikgu pada papa cikar tukan labaran jadi pergi dah hukum omis dah mata aik.
Mencik pada bibi asal domang kami sihat lagi mata akan dia kama tak aik bencike domang gani cewa lelelele amputu dah one day aik kata warna agu.
Shugaban kungjar loyoi mata aja. Nasarawa Alu Justina Alkali tace za su bididdigi har sai an hukunta wanda yayin wannan mummunan aikin
akwai dokoki da yawa da na yara da na kasa gaba daya wanda zai kwace ma wanda aka mata fyade yancinta in suka gama investigation din su za su kama na wannan case file a Ministry of Justice kuma gaskiya Allah ya yarda za mu so that victim din ta samu justice.
Kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Halima Jabiru tace gwamnati na kan kafanta wajen ganin ta kauda wannan mugun dabi'a na yin fadi.
Dukkan aka rantsa shi a Nasarawa Ministry da ba za ta bari ba. Muna son hukunci mai zafi.
A halin da ake ciki dai bayanai na nuni da cewa Ruqayya Aliyu jinjirar da aka mata fadin tana samun lafiya bayan aikin fida da aka yi mata a asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos jihar Plateau. Zainab Babaji Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baroki ka don ka baiwa. Ku jama ha tambaya nike da. Ku jama ha tambaya nike da. Menene duniya.
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku, yau shirin domin iyali ya gayyaci matasa domin tofa albarkacin bakin sa a yunkurin da ake na neman hanyar shawo kan matsalar fyaɗe da tabuwaye al'umma a Najeriya. Abin da ya sa mata gudanar da zanga-zanga a birane da dama na ƙasar. Banda haka kuma, lamarin ya sa aka kakkafa ƙungiyoyin fafatuka da tada tsanin al'umma irin na waɗannan matasa. Matasan da wakilinmu Baraka Bashir ta tattauna da su sune
Zainab Nasir Ahmad, founder at Saving the Women and Girls Initiative.
Salim Wada Usman, Chief Executive Director and Rescue the Women Foundation, Riofu.
Ibrahim Bala, member Rescue the Women Foundation.
Safiya Daba, member Save the Women and Girls Foundation.
Zulaha Yus Anjuma, member Save the Women and Girls Foundation.
Kuga kuma tasaga wannan matsala ta yawan fadi kullun yana afuwa. A ganin ku me yake kawo wannan matsala ta fadi?
Eto kamar ni ta bangare na gaskiya ina ganin shi a matsayin dama can yana faruwa kawai dai sani ne ba ai ba kawai yanzu lokaci ne yayi wanda mutane sun ga cewa sun gaji dole ya zama dole mu fito mu saka boys din mu dan ganin an magance wannan matsala kuma babban abin da yasa abin yake ƙara yawa saboda in ya faru ana yin shiru ana rufa-rufa musamman a wannan society din ta arewacin Najeriya da muke ciki idan an ce an yi rape za a ce ai hakuri a ban maganan ka daga saboda tsangoma za a duka wa yarinyan da sauransu to iyaye za su rufe magana kuma mahukunta su ma ba su fito da wata kwarar doka mai tsauri wanda in aka yanke wanda ya aikata abin zai sa wasu su ji tsoro ba to wannan abin shi yasa abin yake ta karuwa ni dai a gani na kenan.
To kamar yadda Zainab ta faɗa tace abin yana ta faruwa lokacin mutane ne ba sani ba sai yanzu abin yana ta faruwa kuma an sani yanzu lokaci ne da insha Allah mafita ta riga ta zo tunda ina ganin tun daga case din ita student wata student da take uni Ibadan daga case din ta ne abin ya fara tasowa mutane suka fara ganin lokaci yayi da ya kamata a samu abin da za a yi da addini aikata shi ko a san yadda za a rage ba kamar da ba
abin da nake so in ji menene yake haddasa wannan yawan fadi din shin san zuciya ne rashin ilimi ne ko menene
abubuwa da yawa kuma san zuciya da rashin ilimi suna abubuwan daga cikin wanda suke sa abubuwan suka yawaita yanzu ne dai idan kika duba akwai abubuwa na tsafe-tsafe zaki ga babban mutum 64 years 70 something ya samu yar 6 month 1 year 2 years ya aikata mata wannan
to idan
kika duba wannan wasu tsafi ne wasu kuma san zuciya ne da wani abu da suke believing akai kuma wannan abin ya zama kamar annoba just like a disaster yanzu abinda ake fama tunda yana yawan afkuwa kamar mu zamu ga miki muna da cases da dama da muka sani tun ba yanzu ba amma yanzu muna jin dadi da lokaci yayi kowa ya gane abin da ke faruwa kuma kowa yanzu ya tashi yana so a kawo karshen wannan
ba irin cases din da kuke samu ne kuka gano cewa misali idan dan shekara 60 yayi wa ai shekara kasa da shekara ko shekara uku
definitely dan kika samu dan
nan arewacin Najeriya
a nan arewacin Najeriya akwai so akwai wata 8 akwai ɗan wata 6 duk kowa ya sani wannan akwai a gidajen radio da gidan talabijin da an faffada irin waɗannan cases ba akwai a can kudancin Najeriya ma irin waɗannan cases din duk sun faru da zaki ga dan shekara 60 70 dona biya samu ɗan shekara da wata 6 wata 8 ya aikata fraudi a kanta so idan kika duba dan shekara 70 da ɗan wata 7 ko wata 8 ko shekara daya me zai fara zuwa kanki idan tsafi ko kuma ba shi da hankali
abin da zaki duba shine idan kika kai na kaba kai ziyara gidan prison akan irin wannan case rape din zaki ga yawanci zan iya ce miki 75% na waɗanda suka aikata laifin yawanci tsofaffi ne yawanci tsofaffi ne inda kika ga wanda aka ce crime din shi rape ne zaki gan shi irin ya dan datti jantaka to wannan abin sai ya zama abin wani daurin kai sai har mun fara tunanin cewa to menene makasudu abin da yake janyowa zaki ga ko uba yayi wa ƴaƴansa ko akwai wani ma kin zana gari kaka ne ma yayi wa jikokinsa
yayi
wa jikar
kuma kin ga akwai wasa tsakanin
yawa akwai wasa tsakanin jika da kaka to ko wannan abin sai ya sa na ji cewa kenan ma gaba ɗaya mata dai ba sa cikin nutsuwa a irin wannan zamanin tunda babu wanda zaka je gurin sa ya zama cewa hankalinki a kwance yake za ki iya rabuwa da shi indai har zai iya faruwa tsakanin ɗa da uba ko jika da kaka to kowa ma za ta iya faruwa da shi kenan kuma ni san zuciya a guri na shine babban makasudin ko ma tsafi ne ko ma menene san zuciya shine babban abin da yake jawowa
to ana ta fyaɗe fyaɗe shin ba ka ganin akwai laifin iyaye mata daga gida kila ba sa sa ido ne ko ku ba sa ba yaran su tarbiya
ni dai gaskiya a ganina da akwai matsalan iyaye musamman ma wurin tarbiyantar da ƴaƴan maza da yawanci in kika ga aminci arewacin Najeriya yanzu a yi tarbiya ko za a yi wa ƴaƴa fada an fiye wa mata mace za a ce miki in kika fita ki dawo akan lokaci a baki time a baki schedule ga irin kayan da zaki sa ga abin da zaki amma maza nobody cares mace kawai sai namiji kawai in ya fita yace baba zan fita to shi kenan ya fita me bai zai ƙara dawowa ba sai washe gari ko ya dawo cikin dare ba mai tambayan shi ba mai ce mai ina ka je zuwa yi abokaninka ba wani question ba tambaya ba komai so tarbiyyar mazan yawanci mazan mu ne yanzu is left kawai su je su abin da suke so su yi ba mai kallon su ba mai musu fada duk abin da suka ga dama suke yi amma mata an sa musu irin yawwa an sa wa mata
so a yi dama mata dole ne a samu su takunkumi gaba ɗaya mu mun riga mun sani mata yara da mata gaba daya su ne the most vulnerable people a society sannan kuma they are very delicate so tamkar kwani
because kawai yanda ake kallon su ne yasa aka maida su ga kuma abin da aka sa musu ne tun suna yara ana nuna musu cewa kullun su a wahale suke kullun a kasa suke kullun ba za su iya ba to shine abin yake zama a jikin su but we are not vulnerable
ga bakin ta yana da
mutunci wannan trauma inda aka sa mun tabbas in ji Zainab tun muna yara duk abin da ya faru da keke mace sai ba za ki magana ba wani abu ba za ki magana ba kwata-kwata ba kai ki magana ba kuma kai da haƙƙinka amma sai a ce na maza su za su yi magana namiji kullun shi a bayan shi ake
to wane ne ya kamata ya sa ido ya tsaurara akan cewa ya sa wa ƴaƴansa maza shin uwa ce ko ko uba ne
ai duka ina da magana kamar lokacin da Zainab ta yi magana dazu ta ce kusan 75% din wanda suke rape
kaso 75
sun riga sun shekarun su ya riga ya ja to kin ga babu maganar a ce wai yaro ne saboda ba a bashi tarbiyya ba ya je ya rape din wata saboda bazan iya tunanin bazan iya excuse me bari in gama saboda ban taba ni bazan iya tuna lokacin da naga wani dan shekara 25 zuwa kasa da ya rape din wata
nasara
ana samu but is very rare ba shi da yawa ko ba haka bane ana amma yawanci ko ni ma da naje prison naga waɗanda suke rape case din yawanci manya-manyan mutane ne da age men
shi yasa muke ganin an saka su a prison ne sun dan jima har suka manyanta
a'a ai zaka bibiya ka tambaya me ya faru ko ba haka bane ya ake wannan yazo prison a matsayin sa na dattijo
maganar nan yawa tun daga farkon tarbiyar ne abin ya lalace
abin da nake so abin da nake so ga muku anan shine dole ne a ba mace tarbiya whether you accept you guys are vulnerable or you are not mace dole a ba ta tarbiya sosai fiye ma da yadda ake ba wa namiji sosai yana da kyau sosai saboda mace kake manta za ta haifi yaya akwai mutane shi kanshi mijin in ta aure shi controlling din shi take in ma tarbiyar shi bai kamata ba mace a matsayin matar shi za ta seta shi yadda ya kamata so mace tana buƙatar tarbiya duk abin da muke so mu faɗa anan shine ana samun yawaita fadi a gaba ɗaya Nigeria most especially arewacin Nigeria kuma abin da muke so mafita kuma abin da muke so shine iyaye kamar yadda kike magana suna da matukar rawa da ya kamata su taka akan iyayen su gaba ɗaya wala namiji ce wala mace ce kuma dole su sa ido sosai akan iyayen su mata tun daga lokacin da ba su ma yi wayo ba movement din su aikin su fitan su da daddare har ma wacce za ta waye ta kai matsayin ya kamata da tsaya da saurayi a kofar gida ya kamata su sa ido
yanzu iyaye ba sa waɗannan abubuwan kenan
ana yi amma kuma magana gaskiya ya ragu ba kamar da ba inda a ce iyaye za su dage su dinga tunanin irin wannan abin zai iya faruwa ko da yarsu ta kai shekara kaza to zaki ga sun dage sun ci gaba da ba su tarbiya yadda ya kamata
sannan na yarda da abin da ya faɗa
na yarda sannan wasu iyayen matsalan da ake samu suna daukan talauci a matsayin abin da za su kare kansu su fita su bar yara su dinga tafiya talla mun sha zuwa CEO aka ji baba ta ce muna barin su ta fita talla saboda ba mu da abin da za mu ci so sun dauki mun sha hana
su mai da cewa ƴaƴan ne za su ciyar da su
suna cewa in ba su fita talla ba ba za su samu abin da
akwai cases da dama da muka samu da cewa ƴaƴan su suke ciyar da su suna tura musu talla su je su yi sana'a wasu kuma za a tura su makwabta su wanke-wanke a wanke-wanken nan su gama shine za a ba su abinci da dan kuɗi su da su ciya to kin ga can gidan da take zuwa take aikata ko take sallah ko take yayi baka sai irin wanda suke zuwa da su ba mu akwai mutanen da dayawa muka ana talla kuma har yau har gobe mu muke ciyar da su
Salim ya kamata ka duba shin su ba su da ƴaƴa maza ne irin waɗannan iyaye mata
wanda da shi shine
san da ake nunawa a cikin society
mu
na wani abin da ya shafi wahala ko na
so matasa sun koro bayani sai dai kash lokaci ya kawo gaba sabili da haka tilas mu jabirki nan sai ku tare mu shirin namu na mako mai zuwa domin ci gaban wannan muhawara kafin nan a madadin bakin namu Zainab Nasir Ahmed da Salimu Da Usman da Ibrahim Bala da Safiya Daba da kuma Zilaha Wiyas dan Juma sai kuma wakilin mu Baraka Bashir da ta tattauna da su da kuma Tibahiro Dodone da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shafin mu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryen mu
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
Kuma dalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice
Shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Tedros Ghebreyesus a jiya Laraba ya faɗi cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya ka iya kai miliyan 10 a mako mai zuwa ƙari mai yawan gaske daga miliyan 9,300 da aka sanar ya zuwa yanzu Yankin Amurka na Latin ya zama sabon yankin da annobar sabuwar cutar ta coronavirus ta fi kamari inda adadin mace-macen da aka samu ya zarta 100,000 tattalin arzikin duniya zai fuskanci koma baya da kashi 4.9 cikin 100 abu mafi muni da aka taba gani tun bayan yakin duniya na biyu asusun ba da lamani na duniya da ake kira IMF a takaice ne yayi wannan hasashen a jiya Laraba a rahoton da ya fidda game da tattalin arzikin duniya A sabon bayanai game da rahoton wanda ake kira WEO a takaici da aka fidda a watan Afrilu. Asusun na IMF ya rage hasashen haɓakar tattalin arzikin duniya da yayi sakamakon barnar da annobar cutar coronavirus ta janyo akan tattalin arziki. A karan farko asusun na IMF ya yi hasashen cewa duka bangarori za su fuskanci koma bayan tattalin arziki a shekarar nan ta 2020. Duk da manyan nasarorin da aka samu akan ƴan kungiyar ta'addanci kamar na IS da Al-Qaeda, har yanzu an gaza magance bazuwar su a fadin duniya. Daya daga cikin abin damuwar da aka gano kenan a sabon rahoton na gwamnatin Amurka game da ta'addanci. Asara ko rashin da kasar Jamus za ta yi zai zama riba ga kasar Poland. makasudin sakon shugaban Amurka Donald Trump kenan a jiya Laraba a lokacin da yake bayani a gefen shugaban Poland Andrzej Duda yayin da ya tattauna akan tura dubban sojojin Amurka wasu kasashen turai.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo muku ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu aljima da hantsi ƙarfi 8 agogon Najeriya Nijar kamar da sadi wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suke taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman ma abokiyar aiki na da kuka yana gabatarwa Maryam Dauda da Sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan